تبارك وتعالى ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة شيخنا بهذا المحضر ولسان فيه بنظرة تأتي لنا بالظفر. يا ذلك وانا حديثي دبان نقصينا أبي هريرة إدى الله تثبت قريش أنت مكين دلازني أمبان وكمجون كنا لما كنقلوا ما سفاد معنا wani lokaci kuma ina bacci sai aka zo min da mabudan taskokin ƙasa aka sanya su a hannayena. Ya zo cikin wata ruwaya da gare shi an cika annabawa da ni shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ni ne wanda zan rigaye ku kuma sannan ni ne mai shaida gare ku da Allah nake muku rantsuwa ina kallon tafki na na Al-Kausara tun daga nan inda nake cewa ni kuma an bani mabudan taskokin arziki na ƙasa da Allah nake rantsuwa ba na ji muku tsoron za ku shirkanta Allah da wani bayana amma abin da nake ji muku tsoro shine ya zama kun kifu akan kokowar neman duniya ko kuna rigingimu akan duniya har ku manta da Allah wannan ne fujin tsoro amma ba na tsoron zan koma kafirci a bayana. An karba ga Abdullahi dan Amru yanda Allah ya tabbata gare shi cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ni ne Muhammadu annabi mai takama da wahayi wanda babu annabi bayana an bani dunkulallen maganganu masu faɗin ma'ana kuma an bani cikamakin magana an sanar da ni suwaye masu tsaron gidan wuta kuma suwaye maɗauka al'arshi ya zo ga sayyidina Abdullahi dan Umar an aiko ni dab da tashin alkiyama. Ya zo a ruwayan ta Ibn Wahabin cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa ka roƙe ni ya Muhammadu na ce da shi me zan roƙa ya Ubangiji ai da abin da zaka ba wani na daraja ka riga ka gama bayarwa annabi Ibrahim dai ka rike shi ba daɗai ka yi zance da annabi Musa ka zaɓa annabi Nuhu ka ba annabi Sulaimanu mulki wanda bai kamata ko ba zai kyankyanta ga waninsa ba bayansa sai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa abinda na baka aidi ya fi wannan alkhairi na baka tafkin Al-Kausara na haɗa sunanka da nawa ana kwarmata shi har a cikin sama ma dai sanda aka ce la ilaha illallah wajibi sai an ce muhammadur rasulullahi na sanya ƙasa ta zama tsarki ne gare ka ta kuma zama tsarki ga al'ummarka shi ne taimama al'ummatan da suka gabata kafin mu ba su taimama ba amma mu an ba mu taimama mutum sai ya tsarki da ita kuma yin ibada na gafarta maka abin da ya gabata gare ka da kuma abin da ya jirkinta da kana tafiya a cikin mutane kana abin gafartawa gare ka ban yi wa wani kafin kai irin wannan ba na sanya zukatan al'ummarka su zama su ne musahafinta mutum sai ya dauki alqur'ani tsaf a cikin kirjinsa da ka taba shi kullun sai tilawa
wa habbatu laka shafa'ataka wa lam ahaba ahli nabiyyin ghayrika
na boye ma ce tanka sai a ranar alkiyama ban taba boye wani irin wannan martaba da wannan daraja ba kafin kai kai na farewa haka sallallahu alaihi wasallam
wa fi hadithin ahad
ya zo a cikin wani hadisi da ban wanda al-Imam Huzaifa ta rawaita sai na Huzaifa ta rawaita shi
basharani ya ani rabbahu azza wa jalla awwal man yadkhulu al-jannata ma'imin ummati 70 alfan
ubangiji na ya girma ya buwaya yayi bishara gare ni cewa farkon wanda za su shiga aljanna ga cikin al'umma ta tare da ni mutum 70,000 ne za su yi marrakiya zuwa aljanna
ma'a kulli alfin 70 alfan
kowanne mutum ɗaya daga cikin 70 din nan yana tare da rike mutum 70 shi ma
laysa alaihim hisabun
wannan 70 so 70 duka ba hisabi a kansu kawai budiya za a yi hanhai sai ta shiga ba wanda zai tuhume su daga ina kuke ko da me kuka zo ko me kuka aikata ba wanda zai musu hisabi wannan 70 bonus ne Allah ya bani su za su yi marrakiya zuwa aljanna a karan farko Allah ya sanya mu a cikin su
wa tani Allah ta zuwa ummati wala tughlaba
kuma ubangiji ya bani wata martabar cewa al'ummata ba za ta mutu da yunwa ba kamar da kuma ba za a rinjaye ta ba a dubo ta daga da za a yi
wa danin nasara wal izzata war rubai a baina dai ummatin shaharan
ubangiji tabaaraka ta'ala ya bani taimako ya kuma bani buwayi sannan ya sanya furgici yana tafiya a gaba gare ni tsawon tafiyar wata guda ubangiji ya halatta mun ganima da ni da al'ummata ya halatta mana abubuwa da yawa na daga abinda ya tsananta wa al'ummata kafin ko al'ummatan da suka gabace mu ubangiji bai sanya wata damuwa gare mu cikin addini ba babu wahala a cikin addini Allah ya sanya addini zai mai sauki inna dinallahi yusrun wa lan yashadda ad-din ahadun illa galabahu kamar yadda Allah ya faɗa addinin Allah sauki gare ba wanda zai tsanta kansa addini ba ce addinin ya kai shi kasa sai ya zo ya kasa da haka ku yi abu mai sauki wanda za ku iya kowa mai kankantar abin da kai sai Allah ya karba a hadisi manzo Allah yana cewa Allah ba zai gaji da karbar aiki ba sai dai ku gaji da yi eh shi da abin da kai karba zai kai ne za ka gaji amma ba shi ba tabaraka ta'ala yasa addini sauki gare shi ya zo ga sayyidina Abi Hurairah daga shugaba sallallahu alaihi wasallam ma
min nabiyyi min al-anbiya illa wa qad utiya min al-ayat ma misluhu wa amana alaihi al-bashar
babu wani annabi daga cikin annabawa ba ce an bashi daga ayoyi da mu'jizozi abinda a bisa irin sa ne mutane suke imani in sun gani
inma kana alladhi utitu wahyan aw Allahu ilayya
ni ko abinda aka bani sai aka bani wahayi wanda ubangije wahayin sa gare ni shine al-qur'ani da haka ina fatan zama na zo da yawan mabiya fiye da na kowane annabi a ranar alkiyama ma'anar wannan a gurin masana shine cewa wanzuwar mu'jizan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama matukar duniya ta wanzu wannan alkur'ani da ake gani yau shekara 1400 da motsi daga saukar da shi amma zuwa yanzu gashi nan a gabanmu kullum mu karanta mu ji shi kamar yau ya sauka sabon gadagal da shi gaddan dariyar kullum ga karanta sai ka ji ma'anonin ma kamar na yanzu kuma kullum malamai ƙara gano sababbin ma'anoni suke a cikin alqur'ani wata magana da Allah ya yi shekara 1400 sai yanzu fasara kanta wata ma har yanzu ba a fasara ta mutukun shi yasa kullum zaka ga fasarar qur'ani canzawa take ko inda an fasara da wata ma'anar local ko kuma da gurgurdan wancan zamanin abinda aka fahimta in wani lokacin ya zo sai a zara gano ashe ga abinda Allah yake nufi nan a hakika ashe wancan da aka faɗa ba shi yake nufi abin mamaki
kuma wannan bai hana saboda abun bai zo ba na da san su gane ma'anar alqur'ani sun gane a gurgudan labul din su kuma a zamanin su na yanzu kuma sai su gane a nasu labul din kuma a nasu zamanin to wannan yake cikin mu'jiza ta alqur'ani shi zaman Allah yace ni abin da aka bani nan mu'jiza shine wannan wahayin da Allah ya yi mu akwai wata aya wanda Allah ya faɗa ta yi ta bin mamaki kamar da shebanar da Allah ya faɗa tun a wancan lokacin Allah yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'an thumma inna alaina bayanahu yanzu nan ayoyin lokacin da alqur'ani yake sauka ba rubuta yake a takarda ba masu rubutawar ma kididdigaggu ne manzo Allah yana da kutabul wahyi su bakwai ne in wahayi ya sauka su a kira daya daga cikin su a karanta ayoyin ji sai ya tafi ya rubuta rubutun ya tashi tsingaro zai samu kaskon tukunya ko ya nemi dutse ya karkarta a jiki zai rubuta ko ya samu ganyen bishiya ya rubuta a jiki ko ya samu fata na haka aya ɗaya tana gunwa ne wata aya tana gunwa ne wata ayar ko aya goma tana gunwa ne ayoyi kaza a haka fa suke a rarrabe amma a lokacin Allah yake gaya manzo Allah ka daina garajen karanta Qur'ani yayin da Jibril yake karanta maka shi wala ta'jal bil Qur'ani min qabla an yuqdi ilayka wahyuhu ka daina garajen karanta Qur'ani kafin a kammala maka wahyin sa in tsoro kake ji ka kamanta ko sauri kake yi ka haddace kaga da mu inna alaina jam'ahu tattara Qur'ani guri daya a hada shi ya zama complete al-safi alaina wannan aikin mu ne yana kanmu mun dauka mu zamu yi insha Allah sanda ake rubuta Qur'ani fa daban-daban can aya can aya a lokacin Allah yake gaya manzo Allah inna aina jam'a wa qur'anahu karanta qur'anin ma yana kanmu mun dauki alƙawari ka kwantar da hankalinka mun dauka maka alƙawarin karanta shi thumma inna alaina bayanahu ba wai rubuta shi ko tattara shi da karanta shi ba hatta bayanin mai qur'anin ya kunsa ma duk yana kanmu mun dauki nauyi mun zama fassara ma'anar sa sai ga shi yanzu in kowa bai ga wannan ma'ana ba mu mun ganta zahiri ba a hada qur'ani guri daya ba wai a rubuta shi a takarda ba ma a tattara shi ma a ce ga shi complete kowace aya ta shiga sai da manzo Allah ya faɗi zamanin sayyidina Abubakar Siddiq an je yakin wato radda masu radda an kakkashe mutane da yawa mahaddasa qur'ani abin ya tsorata sahabbai sai na Umar ya zo dinga rarrashin Abubakar har ya gamsu ya gane ya gane abin da yake nufi sannan ya yarda a tattara Qur'ani guri da aka har hado wayannan tsingaran da wannan fatocin da wannan ganyayyakin da wayi da aka hade guri da aka daure a tsumma aka ce yanzu ana Qur'ani a hade ko dai masu hada Qur'ani sun gama mutuwa dai akwai Qur'ani a hade zamanin sayyidina Usman da rigima ta hargitse akan bambancin qira'a na can garin ya karanta yadda ga dama wancan karanta yadda ga dama abin ya zo ne mai zama fada tsakanin sahabbai sai na Usman ya umarni a zauna a rubuta Qur'ani da ruwaya daya yadda zai zama ya shiga ko ina a duniya a dinin sabani sannan aka zauna aka rubuta shi a takarda a hade ko a wannan lokacin ba wasali ba da gunguna kana ran kawai ake zubawa in aka rubuta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kamar da shi da rike faɗa ku in an rubuta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in irin mu ba wayi wanda ba mu gane larabci mun ga dama mu ce ataka bi abdin wa ataka bi sadiqin din ma'anar sa daya din rubutun yi dai ne ba wasali ba dugu da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da ataka bi abdin wa ataka bi sadiqin da abu ne sai zamanin Banu Umayya sun zo Hajjaj bin Yusuf Saqafi shi fara wannan kokarin a diddiga dugunguna ko a sannan ba wasali sai daga baya aka yi wasali har dai Qur'ani ya zo zama gashi aka zo aka rarraba ayoyi aka rarraba waqafi waqafi aka zo aka yi subhi aka yi sumuni aka yi juz'i aka yi waye yanzu Qur'ani na complete inna alaina jam'ahu waccan ayat da aka faɗa manzo Allah shekaru dubu da wani abu sai yanzu aka ganta zahi wa qur'anahu to yau ba mutun ya kanta Qur'ani ba ma inji ko karfe za a aje kawai shikenan a sa masa wata na'ura a hada masa wasu batira kawai ta Qur'ani in dai ba batir ne kare ba caji ya dauke today and night 24 hours bai fasa kanta Qur'ani ba ba ma mutun ya karanta ba yanzu injini zai karanta ko ga Qur'an channel nan ta Saudiya in dai baba ka da wuta a gidanka ba ko kuma kwananka ya goce tsawon awa 24 karatun Qur'ani ne baka kautawa daga an kai karshe an sauke a sake saruwa daga farko mamamantan kira'o'i a ta sawo gashi in kaga sun tsaya ba karatun Qur'ani yake ba sallah za a tayar a harami ana ido da sallah za a sake dora daga inda ka tsaya da'ima a haka yake wa Qur'ani thumma inna alaina bayanu hatta bayanin Qur'ani ma yana kan mun Allah mu zami yau dai ga tafsirai nan sai ka zaba in tafsirai kawai kace zaka siya ka zuba a kanta gidanka ba zai dauke ba tafsiran da ake a duniya din kace kowanne tafsiri sai ka so to gidanka ma ba zai dauka balle labar ranka tayi kada kuma yanzu ba zancan a siyo a zuba a kanta ake ba yanzu gashi nan a internet duk tafsirin da ka sani kake bukata da ka bude fara sai gashi kuma har yanzu nan ma fasa fasar Qur'ani yanzu ma dai ga Ramadanu ai malamai aikin ta ake ta yi kenan baɗin ma kuma sai an wata baɗin ma sai an yi sai dai babu numfashi da duk wannan yana cikin mu'jizar Qur'ani Allah ya faɗa manzo Allah abu shekaru tala tale a lokacin da kafiransu ya ganin kamar ma abin tatsuniya ce amma ana nan sannan a hankali sai abin ya tabbata sai ya faɗa ko kuma a faɗo ta ma'anar ga yanda aka fasara ta amma daga baya kaga kuma ga yanda ta zo ma'anar ta hakika dan Allah ya ce infijarul bihar ko izal biharu sujirat ko fujirat a ce gobara ta taso daga cikin kogi malamai su fasara haka su ce to wannan dai Allah ne masani da za a yi wuta ta taso daga cikin kogi amma daga sanda aka fara hako man fetur ya kara faɗa haka ba ga wuta daga cikin kogi da yanda za a hako man fetur ko babu ruwa gurin sai an samar da shi a tafi shan sannan a hako man fetur a cikinsa kuma makamashi ne in Allah ya ce ya ma'ashar jinni wal insi lisatu an tanfuzu min aqdar samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzu illa bi sultanin abinda malamai suke cewa ai amru tawfikin suke cewa umani ne kurista gajiyarwa ce Allah yake nufi yana gaya wa mutane ne ba za ku iya ba in za ku iya kun isa ku fita daga cikin sasannan kasa ku shiga sama bismillah ga kuga wurin nan mu gani la tanfuzu illa bi sultanin amma yanzu aya tunda aka so mu harba kun mu a holo ne kun fada haka amma da sai ake umani ne kuristawa yanzu ba magana aje bincike ba yanzu yawon shakatawa ake zuwa in mutum yana da kuɗi kurin don jin daɗi da jin abin da kasaita sai ya biya a harba shi ya tafi ya wata ɗaya wata biyu wata uku ya dawo a duniya da ba ta saba duniyar wata ko duniyar kuma wata ce yanzu an gano su duniyar ma banda duniyar wata ma ana zuwa su duniyar da ana zuwa kuma aje a rayu a can normal rayuwa sosai wannan wai ke tambaya tare nan wai yanzu irin wannan in ta samu mutum misali ya samu dama zai ji abin sallah ya batun an ce a to wallahi ban sani ba a to kai sa na hadan rigima ce ta mai mana mai wannan yi ana tafiya duniyar wata aje a zauna a ce to ya batun yanzu anan kasa ma a wasu bangarori na duniya sai kaga rana ba ta wuce yanzu a duniyar nan yanzu akwai inda azumin awa uku suke a rana saboda rana ta fito ta fada awa uku ne kawai daren su ya ninninka ranar su da yawa na tsammana cikin kasar Jordan ne awa uku kawai suke ganin rana a sama ta fito ta ta bai a gazin awa uku ba su samu akwai inda ba sa ganin rana kwata-kwata sai dai su kiyasi da neighboring country to mutum kuma ya fita daga wannan duniya ya shiga wata duniya ya na ce a to wallahi ban sani Allah ya aje ka rayuwa tan ne gurin rayuwar ka nan kai wai ake kamata ku nan da musulunci ayi kaga abin da ya zama wani kuma ya shiga wani babila wannan dai malamai in sun ji za a yi magana akai amma ni ban sani ba malamai wani ala kulli hal mu'jizar manzo Allah babba mafi girma shine alqur'ani sauran mu'jizozin annaba ai da sun riga sun wuce tun sanda aka yi su annabi Musa ya daki sanda ya saki dutse da sanda ruwa ya fito famfajar mai hudu ta ashe su aina ana alama kullu nasu mashrabahu da an ya faru gaskiya ne an sha yanzu ina sanda annabi Musa ina ruwan da aka ina dutsen ina ruwan yake yanzu annabi Musa Isa ya raye matacce ya tashi ya tsura tsuntsu na tabo tsuntsun ya tashi da an yi gaskiya ne yanzu ina suke da abin da aka yi nan muzan annabawa zahabat filhini nan take aka aka ga masu wuce kina har abada kuma ba a zo an tada asarin su amma nan manzo Allah ba haka ba shi ta saka ta nan baki yatan ilal abad amma mujiza alqur'ani mutun zai tsaya ya ganta da idanunsa karni bayan karni gani da idanu ba labari ba har zuwa tashin alkiyama in za a yi magana akan alqur'anin nan magana za ta yi tsawon jar kai amma dai wannan shine a takaice
wa karba sanan alqaul fihi
hakika dai mun bayyana mun shin fada magana cikin sa kuma mun yi magana cikin abin da aka fada game da alqur'ani amma zai zo ne a ƙarshen babin mu'jiza zamu kawo shi nan gaba za a yi magana musamman akan alqur'ani din ya zo ga sayyidina aliyu yanda Allah ya tabbata gare shi ko wani annabi an bashi zababban mutane guda bakwai sune waziransa kuma sune abokanansa daga cikin al'umma ta sa amma annabin ku amince ta bada gare shi sai aka bashi wato najibi 14 ninkin abin da aka ba sauran annabawa daga cikin sa akwai sayyidina abubakarin akwai sayyidina umaru akwai ibnu mas'udin akwai kuma sayyidina ammar dan yasiru shugaba sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tsare giwa gabaran makka sanda aka zo yakin giwa Allah ya hana giwa shiga ta rushe ka'aba amma ya sallata annabinsa da kuma mu'minai a makka din suka iya shiga cikin ta su kuma da nufin yaki ita makka yana daga cikin hususiyarta duk wanda ya nufota da yaki to ɗayan ababiyar ne za su yi maganin sa ba ma zai iya karasawa ba amma ma'aikin Allah Allah ya daga masa kafa aka samu waiba da shi da mu'minai suka shige ta da yaki shine ranar fatahu makka cewa alfarmar maka ba za ta halarta ga wani bayana ba ni din ma an halarta min ita ne kawai awa ɗaya daga cikin rana ko kuma sa'a ɗaya a rana guda shi ne ranar fatahu makka ya zo ga sayyidina irbadu dan sariya na ji shugaba sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa ni ne bawan Allah kuma cikamakin annabawa a lokacin da annabi Adamu yana kwaba a cikin yumbinsa ni ne alkawarin na mahaifina annabi Ibrahim ni ne bisharanin ta annabi Isa dan Maryamu ya zo ga sayyidina Abdullahi dan Abbas ya faɗa cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya fifita shugaba sallallahu alaihi wasallama a bisa mutanen sama ya fifita shi a bisa annabawa salati da amince tabbata gare su malamai suka ce to menene fifiko sahabbai suka ce menene fifikon sa a bisa mutanen sama sai ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ga na sama wanda dai ya faɗa daga cikinsu cewa ni ubangiji ne sabanin ubangiji amma ya faɗa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama hakika mun yi maka budi budi wanda yake mabayyani sai suka ce menene fifikon sa bisa annabawa sai ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ba ma aiko wani manzo ba sai dai ya yaran mutanen garinsu shi ko sai ya faɗa ga Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba ma aiko ka ba sai ga baki ɗayan mutane ya zo ga hal dan ma'dana cewa wasu jama'a daga cikin sahabban shugaba sallallahu alaihi wasallama sun ce ya ma'aikin Allah ba mu labari game da kanka hakika an rawaito irin wannan daga sayyidina Abi Dharr da kuma Shaddad dan Ausu da kuma Anas dan Malik yanda Allah ya tabbata gare su
faqala na'am ana da'awat abi ibrahima yani qawluhu rabbana wa asqihim rasulan minhum
sai yace kwarai kuwa ni ne addu'a nan ta babana annabi ibrahim yana nufin fadin annabi ibrahim rabbana wa ba'athni rasulan minhum lokacin da wato yake addu'a ga makka san da yake na ka'aba allah ka aiko wani manzo daga cikin su to ni ni ne wanda allah ya aiko bayan da ya amsa addu'a annabi ibrahim
wa bashara isa
annabi isa kuma ya albashara da zuwa na cewa wa bashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad
wara al'ummiina hamala bi annahu harada min hanuran aba alahu usuru busrani ardh shani
mahaifiyata ta gani lokacin ta dauki ciki na cewa wani haske ya fita daga jikinta sai da ya haska wato katangun kisra ko katangun basra daga cikin kasar sham kuma an shahida ni ne a cikin banu sa'ad bin bikrin wani lokaci ni da ɗan uwana na shayarwa muna bayan gidajen mu a halin muna kiwon dabbobin mu sai waɗansu mazaje guda biyu suka zo sanye da fararen tufafiya jikinsu ya zo cikin wani hadisi daban mazaje uku ne ɗauke da tasa wadda take ta zinari tana cike kuma da ƙanƙara sai suka ɗauke ni sannan suka tsaga ciki na ya faɗa cikin wani hadisin daban ba wannan ba sun tsaga da ƙirji na zuwa wato mafarar ciki na sannan sai suka fito da zuciya ta daga cikin ta sai suka tsaga ƙirjin shugaba sallallahu alaihi wasallam suka ɗauko wata tsoka daga ciki ita ma suka tsaga ta sannan suka fitar da wani gudan jini daga ciki suka wurgar sannan kuma suka wanke zuciyarta wadda cikin nawa da wannan kankara da ke cikin tasa har sai da suka tsaftace shi sannan suka mai suka dinki ya faɗa cikin wani hadisi daban sannan ɗaya daga cikinsu ya ɗauki wani abu sai na ga a hannunsa akwai wato hatimi wanda yake na haske mai duba in ya kalle shi sai idansa ya wato sai ya kashe masa idanu ya kasa kallonsa to da wannan hatimi ya yimke zuciyar tawa sannan ya cika ta da imani da kuma hikima sai ya mai da shi gurbinsa sannan ɗayan kuma ya shafa marabar ƙirjina sai ya zama ya koma ya haɗe ya zo a cikin wata ruwaya cewa jibril ya faɗa bayan da aka rufe wannan zuciya tawa ya ce ƙalbin waki'un zuciya ce mai ƙwari wadda take tana da idanu guda biyu da suke gani da kuma kunnuwa biyu da suke ji sannan ɗayan ya ce da ɗan uwansa auna shi da mutum goma daga cikin al'umma ta sa sai ya auna ni da su kuma na rinjaye su sannan ya ce auna shi da mutum ɗari daga cikin al'umma ta sa sai ya auna ni da su kuma na rinjaye su sannan ya ce auna shi da mutum dubu daga cikin al'umma ta sa ya auna ni da su kuma na rinjaye su sannan ya ce da shi kada kyale shi ko ka auna shi daga baki ɗayan al'umma su sai ya rinjaye ta ya faɗa cikin wani hadisi daban sannan kowannensu ya rungume ni a ƙirjinsa sannan suka sumbaci kaina da kuma abin da ke tsakankanin idanuna sannan suka ce da ni ya habibu kar ka ji tsoro cewa kai da ka san abin da ake nufi da kai daga alheri da idanunka ya yi sanyi ya zo a cikin ragowar wannan hadisi daga cikin fadinsu mamakin girman ka gurin ubangiji cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da kai da shi da mala'ikun sa ya fada cikin hadisin sa na Abu Zarrin sai suka juya suka bani baya sai zama kamar har yanzu ina ganin al'amarin da idanuna bi fako gabarin idona ba Abu Muhammad al-Makki da sayyidina Abu Lays Samarkandi da wasu su sun haka ce wannan
Anna Adam inda ma ake yi kala
cewa Annabi Adam ya fada ya inda ya aikata tarko aula ya Ubangiji da alfarman Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka gafarta mun tarko aulata arwaito kuma ya ce Allah ka ashi tuba na sai Ubangiji ya fada gare shi ta yaya ka san Muhammadu yace ai na gani akwai wani bigire na aljanna a rubuce an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullahi an rawaito kuma la ilaha illallah muhammadun bawana ne manzo na ne sai na san cewa shine mafi girman halittar ubangiji gare ka sai ubangiji ya gafarta masa kuma ya shi tuban sa to wannan kuma shine tawilin fadin ubangiji tabaraka wa ta'ala fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi to wayannan sune kalimatin din annabi adam ya tarko su kalmomi daga ubangiji da ya maimaita sai ubangiji ya karbi tuban sa abin da ya fada kenan bi haƙƙi muhammadin illa gafarta shi ya zo a cikin wata riwaya daban sai annabi adam ya fada yayin da ka halice ni na daga duba na yanzu ala arshin ka sai na gani arhu sha rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sai na san cewa babu wani guda daya wanda yafi girma a gurin ka fiye da wanda ka hada sunan ka da nasa sai ubangiji ya wahayi gare shi rantsuwa da buwayina da kuma jalalata wallahi annabi ne na karshe wanda ya zo daga cikin wato zuri'ar ka kuma in ba da shi ba da ban yi ka ba ya ce annabi adam ya kasance a ne masa alkinaya da abu muhammad a ne masa kuma kinaya da abul bashari an rawaita ga sayyidina Surayj dan Yunusa inda ta tabbata gare shi ya fada cewa ubangiji ne da waɗansu mala'iku waɗanda suke masu yawon shakatawa ladan ibadarsu ya tabbata ne ga kowane gida wanda a gidan akwai Ahmadu ko Muhammadu saboda girmamawa ga shugaba sallallahu alaihi wasallam daga gare su su wayannan mala'iku ne na musamman da Allah ya halitta suna ibada amma duk ibadar da za su yi ladanta ba ga wani yake tafiya ba ana rarraba shi ne a gidajen da a gidan akwai mai suna Muhammadu ko mai suna Ahmadu sallallahu alaihi wasallam ibn qani in al-qadi ya hakaita da sayyidina abul hamra'i ya fada shugaba sallallahu alaihi wasallam ya fada yayin da aka yi sirayi da niyya zuwa sama sai na gani a rubuce cikin al'arshi la ilaha illallah muhammadur rasulullahi shi muhammad din nan na karfafe shi da aliyu ya zo a cikin tafsiri sai na abdullahi dan abbasin a cikin ma'anar fadin ubangiji ta'ala wa kana ta tawkan zallahuma shine abin da Allah ya faɗa cikin sura kahf yana magana akan wato waɗannan yara guda biyu wanda sayyidina Hidru ya tayar musu da katanga wanda dukiyarsu take ƙarƙashinta abin ne shine wa kana ta tawkan zallahuma taskar su ta arziki tana ƙarƙashin wannan katanga
ala lawun min zahabin fihi maktubun ajaban lima aykana bil qadari kayfa yantamu
to abin da yake kanzul lahuma din ba wani abu bane ba yadda mutane suke tsammani ko wani dinari ne abin ne ko wasu dirhamai ne ko wasu kudade ne a'a kanzul lahuma din abin da yake ciki lawhum min zahabin allone na zinari abin da aka rubuta a jikin Allah shine mai muhimmanci ba zinarin ba abin da aka rubuta ajaban liman aykana bil qadari kayfa yansabu mamaki mutumin da ya sakankance akwai kaddara ta Allah tabaraka wataala ta yaya yake wahala kuma
ajaban liman aykana bil nar kayfa yabaku
mamaki wanda ya sakankance Allah ya halicci wuta ta yaya yake yin dariya
ajaban liman ra'ad dunya wa taqallubaha bi alaha kayfa yatma'innu ilayha
mamaki wanda yaga duniya yaga yadda duniya take caccanjawa yau kaga mutum shine a sama gobe kuma shine a ƙasa yau kaga mutum da hali da dukiya gobe kuma kan shi ya koma abin tausayi yau kaga mutum bai da cin yau bai da nagoba bai da wani zarafi amma jibi shi yake juye garin to wanda dai yaga irin wannan halin duniya ta yaya yake iya sakankance yake mata amanna ita duniyar nan ni ne Allah babu abin bauta da cin zanta su ni kuma Muhammadu bawa na ne manzuna ne wannan shine abin da ke rubuta jikin Allah kuma shine kanzul lahuma din
wani bin Abbas radiyallahu
anhu ya zo ga sai na Abdullahi dan Abbas inda Allah ta tabbata gare su an rubuta a kofar aljanna cewa ni ne Allah babu abin bauta da cin zanta su ni Muhammadu kuma manzon Allah ne ba kuma zan yi azaba ga duk wanda ya faɗi wayannan kalmomi ba an haka yato cewa an samu a cikin wani tsohon dutse an rubuta cewa Muhammadu mai tsoron Allah ne kuma mutumin kirki ne kuma shugaba ne amintacce al-imam saman dariya ambata cewa ya ga wani abin haihuwa an haife shi a cikin daya daga cikin garuruwan Khurasana a daya daga cikin kwibin sa guda biyu shi wannan jariri an rubuta la ilaha illallah daya kwibin kuma an rubuta Muhammadu Rasulullahi ta yin wannan abin mamaki ya shafa ruwa a haifi yaro rubuce ko a goshin sa ko a wani sashe na jikinsa a ga sunan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ko sunan ubangiji a rubuce a jiki ko kuma a samu waɗansu abubuwa na ƴaƴan itatuwa kamar a yanka kabewa jikinta a ga wasu sunayen Allah a garin da ma an taɓa samu lokacin da wani yanka kabewa sai ga asma'ullahi husna a jikin ƴaƴan kabewar wannan an rubuta Allah wannan ar-rahman wannan ar-rahim haka asma'ullahi husna dai ga su rubuce jikin ƴaƴan kabewar to an taɓa samun irin wannan ana samu su da yawa kuma har yanzu ba a mamaki ba ne a samu to amma kuma da yawa kuma yanzu mutane sun mai da abin da'awa sun mai da abin wata da'awa da ƙarairai shike nan sai ka ji an zo ana labari ai sunan annabi ya rubu an ga an sunan annabi a rubuta jikin wani bango kuma sai mutane a ta tururuwa ana tafiya za a ji a ganin suna a jikin bango mutum ya ce bai gani ba yana tsoro ka a ce shi ba shi da karama ko kuma shi ba mutumin kirki bane ko kuma yana da wani zunubi na haka shi ma sai ya shirka ƙarya ana ka gani tana gani shi ka ga shi tana yake a ka ko na gani ko bai ga komai ba tsoro yake in ga sai bai gani ba za a ce ba shi da karama ko kuma a ce ba mutumin kirki bane saboda haka sai a ji a dinga shirka ƙarya rai ko a samu wani itace a ce ai wani abu ya bayyana jikinsa ko kwanan na gani wani ɗan jarida ya je a hira a wani wuri ana ta magana wai wani ɗan itace ne wata bishiya ce an dinga ganin sunaye a jikinta a rubuce ko kaza kaza ko kuma a ce an ga hoton wani daga cikin shehunanmu ya fito a jiki to ban ce ba za a samu ba yana iya faruwa amma da yawa mutane sun mai da abin da'awa da ƙarairai kwana-kwanan na gana ta yawa da wani hoto a social media na wani jinjiri kai da gani ka san tawada ce ran gadi da ya gata nan an zauna an rubuta masa Muhammadu a nan an rubuta masa Allahu na kuma wai ana ta wai aka haife shi an jana ta tabarruki su abubuwan da ka shirya ta shi da ƙarya ko ga an ce an haifi yaro wanda dan karamin Qur'ani yazo a hannunsa ko da shari to shikenan sai aka yi yare gana mutane gurin da neman girma da abu su dinga shirka ƙarya suna abubuwa wannan barar da imani mutun yake da kuma bai nemo kansa zaman lafiya da Ubangiji ba ta baraka ta musiba ce babba ko sai aka an ga irin wannan abun me ya abun aje a dinga labari ko a dinga zo ana gayyato mutane ku zo ku ga kaza ku zo aka kaza ku duk waye ya ce haka za a yi lallai irin wannan zai iya faruwa da ya karfa mutane a cikin imani da kuma abin da suke kai amma ba wai wani abu ne na da'awa da kuma za a zo a dinga sai na mushiri radiyallahu anhu Muhammad Abdullahi mushiri na Shehu Ibrahim zamanin aka zo ana magana wai an ga hoton Shehu a jikin wani dutse kawai ya sa kuka an ga hoton Shehu ya fito a jikin wani dutse ya sa kuka lafiya ya ce to laifin mai muka wa Allah da mu ne muke fitowa a ga Shehu a jikin mu mu ake gani a ga an ga Shehu amma yau Shehu ya kaura shi daga jikin mu ya koma jikin dutse kuma ai bala'i ya zo kenan sai mu sa kuka mai muka wa Allah kai ba a ganka an ga Shehu ba ko ba a ganka an ga annabi a jikin ka ba sai aje aga annabi jikin wani ai abun kuka ne abun ka ba murna ba abun aje ana ruga ana kallo ba kamata ya zama a goshin mu ake ganin Muhammadin nan a rubuce ko a jikin mu za a ga a ganmu a ga an san annabi amma kuma ya zama an koma ya kaurace daga jikin mu ya koma jikin itace da jikin duwatsu kuma sannan muna murna muna zama muna gani wannan ai musiba ce ba mu sani ai bala'i kenan wannan shehun nan magasu na iyayen mu da ka kalle su ko yanzu ba da an gansu sai aji kawai an shiga taitayi saboda an san abin da aka gani sun suke da firzancin annabawan suke da firzancin mana sun dauki duk wannan gadan a jikinsu amma mu yanzu zama sai dai aje ana gani a jikin dutse ko a jikin mai zama abin murna ko abin burge wata sayyida ce babba radiyallahu ta'ala anha mata wani shehi babba aka zo ana labari a gaban ta aka zo mutane suka rugo mata aka zo aka rugo hoton sayyida ne ga ta yake fitowa a jikin dutse ita ba aka zo ana faɗa ga ta zaune abun mamakin da ya ba shehin dariya har ta sai da aka tashi aka ruga aka tafi neman za a gano hoton ta a jikin dutse kuka ba sai da ga ta zaune anan kuka kuna kallon ta a jikin dutse wannan mace muku wata jikin dutse ta muku misali ita wannan mace muku wata jikin dutse ta muku maimakon ita ta hana su ko ta gaggade su ko ta nuna musu abin da a'a sai zama hada ita aka tashi aka ruga aka tafi kallon hoton ta a jikin dutse me za a gano kenan to amma jama'a na Allah mu rika hankali da yawa da awoyi na abubuwa ka zo a rika an yi mafarki ko an yi kaza ba a ce ba za a yi ba da gaske amma bari a yi da gaske kuma ko an yi da gaske ma mun faɗa bane shi irin wayannan abubuwa na asrarin Allah ma tabaraka wata'ala daga sanda ka fara faɗin su sai a datse shikenan kun yi sallama kai da su daga sanda ka fara labari ai an yi kaza ko kaza ya faru din daga lokacin zaka yi shiru sai a sa gate shikenan saboda kai ba ahlus sirri bane ranna a wajen tafsiri ba an karanta mana kisa ko an karanta mana kisa tafsirin shehuran nan cewa wanda daga cikin mutanen kirki ya zo gurin wani shehi ya dinga hurwa ya yi ta hidima ya yi ta abubuwa shi dai fatansa da roƙonsa shehi ya sanar da shi ismul azam ismul lahil azam abinda yake ta fatan ke da ya damu shehin ya rasa da zai da shi kuma shi ba ahalin a bashi bane saboda mutum sai ya kai wani martaba sai an ga ka cancanta sai an ga ka fita daga mutuntaka ka tukun ka zama wani mala'ika mala'ika ƙwarai kuwa ka zama ba kai yanzu kawai kafin a haɗa ka da irin wannan sadaka ba haka na ake ba mutane ɗin duniya ba kawai ka je ka dinga duniyanci to shehin sai ya ce da shi to abinda za a yi nan dai ka matsa ga assignment nan daga yau kullun ka fita bakin gari ka zauna kar ka dawo sai yamma ta yi in ka dawo ka biyo ta gidana mu tattauna sannan ka wuce shikenan sai ya fita in ya dawo ya zo ta da yamma sai ya zo ya ce me ka gani yau ga ya min labarin duk abin da ka gani daga safiya zuwa yanzu sai ce eh to ina zaune dai sai na ga wani dattijo tsoho ne dama yakan zo yana yin itace yana sayarwa da wannan itan in ya sayar da shi ke cin abinci da shi ke samu ya iyalinsa abinci to yau yana zo yana itan nan sai wani dan sanda ko wani jami'in tsaro ya zo haka kawai ba laifin tsaye ba na zaune ya zo ya rufe tsohon nan da duka yayi ta dukan tsohon yayi ta dukan tsohon sai ce subhanallahi kai amma da bai kyauta ba abin ya bata maka rai ce wallahi ya bata maka rai baka je da naji a raina ba takeici sau wata gudu fara kuma ya masa laifin kuma ba ka zo fada shi duka yace yanzu da misali kana da ismul azam zaka ja wannan sunan akan wannan dan sannan Allah ya maganin sa yace kore kwa ai da guduma sai sai to albishirinka wannan tsohon da kaga ana duka shi koyar mun shi san da ismul azam din in ce kashin nan cikin wannan tsohon da kaga ana duka shi ya sanar da ni ismul azam din shi da kake ganin zaka shiga mai fada haka ja ismul azam akan wanda ya dake shi to shi ya koya mai ismul azam din ma ma'ana ne sai an tabbata cewa ba zaka yi amfani da shi dan wani abin ka na kashin kai ba Allah kawai ka nufa ka fita daga kasafa ka gaba daya ka shiga ladafa kamar ake hada ka da irin wannan sarki baya baka ne ko shi ganin kaje ka dinga ja saboda duniyan ci ko kaje kaza 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 to duk wannan sirrika haka Allah yake daga san da ka fara fitar da azzar san kuna diversion din su ma daga nan sai a datse shikenan kun yi sallama kai da su Allah iya mana kamar da na faɗa fahimce ni wannan magana ba ƙaryatawa bace ga irin wannan abubuwa na mauna da suka faru ko suke bayyana na ban mamakai na hadarar zatin Allah tabaraka taala ba ƙaryata gare su nake ba a'a haka abin yake da gaske fiye da haka ma akwai sama da haka amma abin ya zama na gaskiya kuma sannan mutane su sani da irin wayannan to abu ne da Allah yake communication tsakanin su da su ma abu ne da za a je kuma a dinga mutunta sai raka ko kuma har a dinga take a dinga karerai saboda neman duniya ba Allah ya kiyaye shi mu
wala ka al-ahbari yuna annabi annabi bilad al-hindi wala da ahmara makatuban alayhi bilad yadi la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah
malamai masu ba da labari sun ambata cewa a ƙasar India an samu wani jan itace wanda a jikinsa aka ga an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah da farin rubutu an rawaito ga sayyidina Ja'far dan Muhammadu daga mahaifinsa idan ranar alkiyama ta kasance wani mai shela zai yi shela jama'a ku saurara duk wanda ya san sunansa Muhammadu to ya tashi shiga aljanna saboda girmamawa ga sunan manzo Allah shi iya hisabin da Allah zai mai kawai sunansa Muhammadu inda sunanka Muhammadu tashi ka wuce shiga aljanna kawai Allah mun gode maka mun gode wa iyayenmu kuma alhamdulillah
rabbun alqasim fi sama'i wa ibn wabil fi janibi al-malikin
Ibn al-Qasim ya ambata a cikin sama'unsa wato irin abubuwan da ya ji na daga ruwaya Ibn Wahab shi ma ya ambata a cikin jami'u nasa daga sayyidina Maliku na ji mutanen Makka suna fada babu wani gida wanda akwai mai suna Muhammadu a cikin wannan gida face wannan gida ya yi ta karuwa kuma sai an azurta su abinci sannan sai an azurta makotansu ya zo ga shugaba sallallahu alaihi wasallama babu laifi ga ɗayanku ya kasance a gidansa ya samu mai suna Muhammadu da kuma masu suna Muhammadu guda biyu da ma guda uku to da hudu ma da biyar ma da goma ma da in sun san shi yasa shi radiyallahu yake faɗa ko wa asma'uhu ashkhas asma'u ashkhasi ildati wa mahamatarani far rasulu damiru sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine asma'u ashkhasi ildati shine sunayen yayayina sunayen manzo Allah shine sunan yayana maza wa mahamatarani far rasulu damiru idan Allah ya gani fa ba komai a zuciyar mamman manzo Allah duk yayin shehu ibrahim kaf din su duka kowa sunan sa muhammadu a cikin su ba wanda ba Muhammadu Muhammadu wane Muhammadu wane duk wanda ka gani Muhammadu ne me ta wani sawani sunan ba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
wa Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu
ya zo ka sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud yanda Allah tabbata gare shi
Allah ta'ala nazara ila qulubi ibadi fa tara min ma qalbu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi duba ya zuwa ga zakatan bayi sai ya zabi zuciyar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga cikin su sai ya zabe shi ga kansa sannan ya aiko shi da manzancin sa al-Imam an-Naqashi ya hakaito cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam yayin da wannan aya ta sauka
wala antum wa azwajukum min ba'di
bai kamata gare ku ku cutar da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama bai kuma kamata gare ku ka auri matayansa a bayansa ba har abada shugaba sai ya tashi yana hudba yana cewa ya ku dinda zama abota imani cewa Allah tabaraka wataala ya fifita na akan ku fifitawa ya fifita matayina akan matayanku fifitawa karanta hadisi da tsawon sa wannan fasali kenan a cikin fifita shugaba sallallahu alaihi wasallama da abin da karaman nan ta Isra'i ta kunsa na daga ganawa da ubangiji da kuma ganin Allah da kuma jagorantar annabawa a cikin sallah da yadda aka je da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama har zuwa magariyar tikewa da kuma abubuwan da ya gani daga cikin ayoyin ubangijin sama su girma yana daga keɓance-keɓancen shugaba sallallahu alaihi wasallama kisan ta Isra'i da kuma abin da wannan kissa ta kunsa daga darajoji na ɗaukaka na daga abin da alqur'ani ya faɗakar a kansa kuma ingantattun hadisai suka sharhanta shi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa sarki ya tabbata ga ubangijin da ya tafi yadda da bawansa daga masallacin harami zuwa masallacin a ƙasa don ya nuna masa ayoyin wani abu daga cikin ayoyinsa ubangiji ya faɗa rantsuwa da tauraro yayin da ya rufo duhu har ya zuwa fadan ubangiji tabaraka wa ta'ala haƙiƙa ya ga daga cikin ayoyin ubangijin sa mafi girma babu wani saɓani a tsakankanin musulmi a cikin ingancin yan Isra'i da shugaba sallallahu alaihi wasallama domin alqur'ani ne na santa haka kuma wannan kissa ta zo da fifita shugaba sallallahu alaihi wasallama da kuma sharhanta ban mamakan nan nasa hadisai masu yawa sun zo a cikin fassara wato fassara da kuma sharhanta ban mamakan nan abin da ya kunsa a cikin Isra'i da kuma keɓance-keɓancen shugaba sallallahu alaihi wasallama muna ganin cewa in ji alƙali za mu gabatar da wanda ya fi cika daga cikin hadisan sannan mu ishara ya zuwa ga ƙarin da aka samu a wani hadisin daban wanda yake ya wajaba a ambace shi daga sai na rasu ya dawo ta tabbata gare shi cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya faɗa an zo min da buraka ita wata farar dabba ce tana da tsayi ta wuce jaki amma ba ta kai alfadari ba tana aje kafafuwanta inda ganin ta ya ƙare shugaba ya ce sai na hau wannan dabba har muka zo baitul maqdisi yarbadu bihal anbiya'u sai yace sai na daure wannan dabba a jikin wani zobe wanda ko wata kawanya wanda a jiki annabawa suke daure dabbobin su sun zo ziyarar waje sannan na shiga wannan masallaci kuma nayi sallah raka'a biyu sannan na fito sannan jibril ya zo min da wata ƙwarya ta giya da wata ƙwarya ta nono kuma sai na zabi ƙwaryar nono sai jibril ya ce amma dai ka zaɓa addini sannan aka haula niyya zuwa sama sai muka nemi a bude sai jibril ya nemi a bude sai aka tambaye shi wane ne nan sai ya ce jibril ne aka ce kai da wane ne ya ce ni da muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama aka ce an aika masa ya zo ne ya ce an aika masa sai aka bude mana sai muka san da annabi adamu anan aminci tabbata gare shi annabi adamu ya maraba da ni kuma ya min addu'a ta alheri sannan aka haula mu ya zuwa sama ta biyu jibril ya nemi abu da kofa sai aka tambaye shi wane ne nan yace Jibril ne aka ce wane ne tare da kai yace Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama aka tambaye shi an aika masa ne yace an aika gare shi sai aka bude mana sai muka tada ƴaƴan goggo ɗaya a wajen wato Annabi Isa da Annabi Yahaya mun ci tabbata gare su sai suka yi maraba da ni kuma suka yi mun addu'a ta alheri sannan aka hau da mu ya zuwa sama ta uku sai ya ambaci irin yadda ya faɗa na farko sai aka bude mana sai ga Annabi Yusuf mun ci tabbata gare shi sai naga an bashi rabin kyawu yayi maraba da ni yayin addu'a ta alheri sannan aka hau da mu zuwa sama ta hudu kuma ya ambaci irin yadda ya faɗa a baya sai muka tada Annabi Idris nan sai ya maraba da ni kuma mun addu'a ta alkhairi ubangiji tabaraka wataala ya faɗa mun daga Annabi Idris zuwa matsayi madaukaki sannan aka hau da mu zuwa sama ta biyar sai ya ambaci irin wannan hadisi sai muka tada Annabi Haruna nan sai mun maraba kuma mun addu'a ta alkhairi sannan aka hau da mu zuwa sama ta shida ya ambaci irin yadda ya faɗa a baya sai muka tada Annabi Musa sama ta shida yayi maraba da ni mun addu'a ta alkhairi sannan aka hau da mu zuwa sama ta bakwai ya ambaci irin yadda ya faɗa a baya sai muka tada Annabi Ibrahim sai ga Annabi Ibrahim ya jingina gadan bayan sai zuwa Baitul Ma'muri sai na tada cewa Baitul Ma'muri mutum mala'ika 70,000 ne yake shiga cikin sa kowane wuni wannan 70,000 din ba za su kuma dawowa cikin sa gobe wasu ne za su shiga sannan aka tafi da ni zuwa magariya tikewa sai gashi wato ganyayyakin ta kaman wato kunnuwan giwa sai ga kuma ƴaƴan itaciyar ta kamar kilalu yace yayin da abin da ya lullube ta daga lamarin ubangiji ya lullube ta sai zama ta canza kala babu wanda daga cikin halittar Allah da yake da iko ya siffanta ta saboda kyawunta sai ubangiji ya wahayin abin da ya wahayi gare ni sai aka rubuta min ko aka farlanta min sallah 50 a kowane wuni da kowane dare sai na sauko ya zuwa gurin Annabi Musa ya tambaye ni menene ubangijinka ya fallanta gare ka yace an fallanta al'umma ta sallah 50 sai yace kuma gurin ubangiji ka roke shi dan gome domin al'umma ka ba za su iya haka ba na jarraba banu isra'ila kafin kai sai na koma gurin ubangiji na ce ya ubangiji ka sauwake wa al'umma ta sai ya rage mun guda biyar na koma gurin Annabi Musa na ce da shi an rage mun guda biyar sai ya ce al'umma ka ba za su iya ba koma gurin ubangiji ka roke shi rangwame ban gushe ba ina koma tsakanin Musa da ubangiji har sai da ya faɗa Muhammadu ka sani sallan nan ta zama guda biyar kowane wuni da dare kowace sallah ɗaya zan ba da lada goma a kanta kaga dai ta koma kamar 50 ɗin kenan wanda duk yayi nufin zai aikata kyakkyawan aiki bai aikata ba to za a rubuta masa kyakkyawan aiki ɗaya in ya aikata za a rubuta goma in kuma mutum ya nufin mummunan aiki zai yi bai yi ba to ba za a rubuta komai ba in kuma ya aikata to guda ɗaya za a rubuta ya yi ba goma ba ma'aikin Allah ya ce na sako hannu dagunan Annabi Musa na bashi labari sai ya ce koma dai gurin ubangiji ka roƙe shi rangwame sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace aina koma gurin ubangiji na da komawa har naji kunya na haka ba zan ƙara komawa ba iya haka za a tsaya wanda ya ga zai yi yayi
yauwa ni da ya sallallahu alaihi wasallam Allahumma jazi anna abdalama jazai talabiyan an ummati wa rasuna an qaumi Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayenmu da iyayenmu da malamanmu da masoyanmu da ƴan uwanmu Allah ya samu gama duniya lafiya malamanmu Allah ya saka musu alheri ya ma Allah ya saka musu alheri mun ba za mu iya ba Allah iya mana mun da ya gare mu Allah ya mana maganin su Allah mana arziki a rayuwar barka annabi sallallahu alaihi wasallam da banda muke kauna gurbin giji Allah huwa ci wanda muke tsoron Allah kare kasan Allah zo da ita lafiya na ba mu lafiya da zama lafiya barka annabi sallallahu alaihi wasallam فاتحة يا صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الصلاة المستقيم صلاة الجامعة عليهم جرم قبلك عليهم رب اللهم صلاة صلاة الفاتحة ما قبلك اللهم صلاة صلاة الفاتحة اللهم صلاة 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 الفاتحة ما قبلك اللهم صلاة صلاة الفاتحة يا رب بالذات وبالصفات فكلنا في ساحر الحالات